الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يولي تنم عشرين دهوتوغا وتر رمضان هجر ما يكن الله عليه الصلاة والسلام دقى مكة زوى مدينة شكرا دبوت ايا دقريه دا أربعين دهوكو wanda ya daidaita 25 ga watan April haihuwa annabi Isa alayhi salatu wassalam shekara 2022. Mun dawo za mu ci gaba da karatun alqur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya, da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akramukallahu, bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويبشركم تطهيرا.
الحمد لله. Har yanzu muna a cikin suratul Ahzab, wanda jiya an karanta wannan aya. Muna cikin bayanai, muna akan waqimina salata sai lokaci yayi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin jawo hankali da umarnin da yake ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salah, ku tsaye da sallah. Nan Allah ya umarci matan manzon Allah da tsaye da sallah, amma yana nufin duka matan duniya ne baki daya. Yace bayan kun tsaye da sallah, wa atina zakata, kuma ku ba da zakka. Cikin umarnin da Allah ya ma matan manzon Allah, wanda yana nufin duka matan duniya ne, idan Allah ya ba mata dukiya, to lallai ne yanda maza za su ba da zakka su ma su ba da zakka. Wajen umarni na musulunci, kalmar shahada, sallah, azumi, zakka, hajji, mace ba ta da bambanci da namiji. Duk abin da Allah ya ce mace ta yi, haka ya ce namiji ta yi, sai dai ƴan bambance-bambance ƴan kaɗan. Kamar sallah, mace yanda aka ce namiji ya asuba raka'a biyu, haka aka ce mace ta yi. Azhar huɗu, la'asar huɗu, magariba uku, isha'i huɗu, ba bambanci. Illa banda ɗan bambanci kawai na wajen karatu. Shi namijin an ce inda zai bayyana, ya bayyana ya ji, kuma na kusa da shi ya ji. Ita ko mace, a'a, wajen bayyana wacce mai risala yana ce mana wal mar'ati duna rajuli, ita mace gun bayyana wacce ya zama bata kai namiji ba, ita ta zama tana yi, ita kadai ke ji ko da na kusa da ita bai ji. Wajen azumi ba bambanci. To haka wajen zakka, yanda Allah ya ce namiji in ya samu dukiya ya bada zakka, to haka ita ma mace in ta samu dukiya ta bada zakka, babu bambanci tsakanin namiji da mace. Daka anan mata sai su rinka kula, dan da yawa idan ana maganar masu bada zakka zaka ji dai maza kan gaji an ce ga wata mace na fitar da zakka sai a dade to wannan fa kuskure ne in dai mace tana da dukiyar da ta isa zakka in dai ta isa zakka shikenan wajibinta ne yanda namiji zai bada zakka haka nan ita ma mace wajibinta ne ta bada zakka in tana da abin da ya kai dinari 20 shine yanzu wajen naira miliyan 2 da wani abu wajibi ne ta fidda zakka yanda namiji zai fidda idan tana da tayi noma ya kai buhu 6 daga nan abin da ya sama wajibi ne ta bada zakka in tana da awakai ko tumakai wanda suka kai guda 40 wajibi ne yanda namiji zai bada zakka ta bada zakka idan tana da shanu sun kai guda 30 wajibi ne yanda namiji zai bada zakka ta bada zakka in tana da raƙuman da suka kai guda 20 ai guda 5 wajibi ne yanda namiji zai bada zakka ta bada zakka babu wani bambanci to kaga irin nan lalle mata sai sun yi kafa duk da haka ai masu magana duk da haka kuma wajibi ne ya zama cewa mace a cikin umarninta na bada zakkan nan akwai kuma abubuwan da ita ba za ta bada zakka ba kamar abin da ya shafi kayan ado idan mace tana da kayan ado tana da abun wuya dan kunne wani abun hannu da sauran abubuwa to wajibi wannan babu wajibin bada zakka cikin saboda su kayan ado ne amma idan na saidawa ne in na saidawa ne to wannan yanda dan kasuwa zai bada zakka haka ita ma mace za ta bada zakka watina zakka Allah subhanahu wataala ya ce kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku bada zakka amma yana nufin dukkan umarni ne baki daya Allah subhanahu wataala ya ce wa dina Allah wa rasula ku bi Allah a cikin abin da ya umarce ku da shi da kuma hanuwa daga abin da Allah ya hane ku da shi wa rasulahu kuma ku yi annabin shi biyayya yanda za ku bi Allah wajibin ku ne ku bi annabi a cikin abin da ya umarce ku ku mai biyayya a cikin abin da ya hane ku sallallahu ta'ala alaihi wasallama innama yuridillahu liyudhiba ankum rijsa ahlil baiti Allah yace innama kadai har ba sai yuridillahu abinda Allah yake nufi da wa'annan ka'idoji da yayi muku ku zauna a cikin gidajenku kada ku rinka fita irin ta jahiliya ku tsaida sallah ku bada zakka ku bi Allah da annabi yace to abinda yake nufi da wannan liyuzhifa ankum rujsa dan Allah ya tafiyan muku da kazanta ne suwa zai tafiyan mu wannan kazanta ahalal baiti sune mutanen gidan annabi to nan malamai masu tafsiri sun yi maganganu wasu malaman suka ce da Allah ya ce ahalal baiti kenan tunda wannan tsarin magana ta zama ana maganan matan annabi ne ya ku matan annabi ku yi kaza ku bar kaza to kenan nan ma da Allah ya ce lizu ibu an kuma wajisa ahalal baiti yana nufin matan annabi ne wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a duk inda aka ce ahalal baiti ana nufin jinin annabi su ne ahalal baiti ai ko yanzu da mun ga sharifi cewa muke ahalal baiti to bambancin idan an ce iyalan gida idan misali aka ce iyalan gidan wani da Allah ana nufin banda matan shi haddasu ayan an ce iyali ya hada da mata yaya amma in cewa akai zura'ar gidan wani akwai matan shi to kenan tunda Allah ya ce ahalal baiti yana nufin dukkan wanda suke cikin gidan manzo Allah matan shi yayan shi surukan shi a yaran gidan shi bayin shi dukkan su sun shiga cikin wannan wasu malaman suka ce aka ake nufi amma da rajihi cewa ahlul baiti ana nufin cewa jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune sayyidina Fatima, sayyidina Aliyu, Hassan, Husaini da sauran ƴaƴan Fatima. Wasu kuma suka ce a Ahlul Baiti har ya hada da Ali Abbas, Ali Aqilu, Ali Ja'far, Ali Aliyu. To amma duk abun guda ɗaya ne. Wata rana can cikin surata Ali Imran lokacin za a yi mubahala, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa qul ta'alu ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تو أتم سي الله يتيم أن نبي كأوكي إيالنك ذاعي لعنت يعني مبالا ذاعي أكانم متانا جدا من أكانم من زن الله ده يهود يوا. تو أما كما لو كتن ده ذاعي ونن مبالا سي sai Allah ya ce ku kira ta'alu nadu abna'ana, mu kira ƴaƴanmu, wa abna'akum da ƴaƴanku, wani sa'ana da matan da matanmu, wani sa'akum wa anfusana wa anfusukum. To amma da manzo Allah zai tafi sai ya ce sai ya dau Hassan da Husainu da Fatima da Aliyu suka tafi bai tai da matan shi ba. Kaga nan gun ana magana ya tai da zuri'ar shi maza da mata. To amma nan gunda kuma Allah ya ce ahlal bait, mutanen gidan annabi, kuma yana magana ya nisa annabi, ya nisa annabi. To yana nufin cewa dukkan matan annabi suna cikin ahlal bait. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ɗakin Ummu Salama, ya sanya wani mayafi mai geza, sai ga sayyidina Ali, sai ya ce Ali, je ka kira mun Fatima, ka ce ta taho min da Hassan da Husaini. Sai na Ali ya je ya kira su, suna zuwa yi manzo Allah ce ku kwakwanta. Da suka kwakwanta sai manzo Allah ya kira wannan mayafin sai ya lulluba musu, sai ya ce ya Allah, wa'innan su ne mutanen gidana, Allah ka tsewatar da su da su da zuri'arsu daga shiga wuta. Sai na Ummu Salama ta ce babu wani abu da ke ɗakin sai da ya ce amin, hatta ƙauran ƙofar ɗakin sai da ya ce amin. Ummu Salama ta ce sai na ɗaga wannan mayafin, ni ma na kutsa kai ciki zan shiga. Ta ce sai manzo Allah ya dakatar da ni ya ce ke kina a wani matsayi ne daban, amma fa kina a kan alkhairi. Kaga nan manzo Allah me yake nuna mata? Ba ta cikin wa'innan ahlul baitin kenan. To da haka dai akwai sabanin malamai, akwai hadisin zuru wanda yake cewa wata rana ya je wajen wanda daga cikin sahabbai, yake cewa lallai ka gamu da alhairi mai yawa. Yace muna son ka gaya mana su waye mutanen gidan annabi. Yace ai mutanen gidan annabi su ne wanda aka haramta mu cin sadaka. Yace su ne Ali Aliyun, Ali Aqilun, Ali Ja'farin, Ali Abbasin. Da haka matan manzo Allah suna cin sadaka, amma duk wa'innan ba sa cin sadaka. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sayyidina Hassan, yana dan karami haka, kawai sai sayyidina Hassan yaga wani dabino na sadaka, ai wani dabino an yadda, kawai sayyidina Hassan sai ya dauka ya sa baki. Manzo Allah sai ya gani, sai ya zo kama makogoran Hassan ya rike yana ko 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 tofar da shi, tofar da shi. Aka ce ya Rasulullah ba a cin tsuntuwa ne? Yace a'a, ina jin tsoron kada ya ci wani abu na sadaka, domin mu mutanen gidana an haramta mana cin sadaka. Kaga kenan ahlul baiti ba sa cin sadaka. To su kuma wannan ahlul baiti wajibi ne dukkan mai imani ya girmama su. Manzo Allah alaihi salatu wassalam a cikin hudubar shi ta hudubobin da ya yi a Hajjatul Wada, akwai inda manzo Allah ya zo yake cewa taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitabullahi wa itrati. Akwai rawaya da yazo kitabullahi wa ahli baiti, akwai rawaya da yazo kitabullahi wa sunnati, amma mai kitabullahi wa sunnati bai da inganci. Manzo Allah ya ce sahabbaina, na ba muku abubuwa guda biyu wanda idan ku rike wa'innan abubuwan guda biyu ba za ku bace ba har abada. Yace shine littafin Allah, nabi kuma shine mutanen gidana manzo Allah yace uzakkirukumullahi fi ali baiti ina hada ku da Allah akan kula da mutuncin mutanen gidana kuma manzo Allah alaihi salatu wassalam wata rana yana zaune sai ga sayyidina Hassan sai ga sayyidina Husaini tare da sayyidina Fatima sai manzo Allah ya tashi sai ya rungume su yace Allah wa'annan sune mutanen gidana Allah duk wanda ya so su dan so na ya so su Allah duk wanda ya ki su dan ki na ya ki su Allah wanda ke ki su Allah kal'ance shi kaga dai me manzo Allah yake nunawa a girmama su a mutunta su a darakta su irin wannan girmama shi yasa sai na Abubakar ke cewa irqubu Muhammadan fi ahli ku nemi darajar annabi Muhammad a cikin mutanen gidan shi in dai kuna son ku girmama annabi to ku girmama mutanen gidan shi sune sharifai wata rana kamar yadda alqazi ya kawo a cikin ashfa yake cewa wata rana a sayyidina Hassan ya taho bayan al'asar haka tare da sayyidina Ali shi kuma sayyidina Abubakar yana zaune a masallaci kawai yana ganin sai je ya cabi sayyidina Hassan ya rinka jefa shi sama yana mai wasa yana ce mai shabihita bin nabi ma shabihita bi ali shabihita bin nabi ma shabi kai aiko kai kama da annabi ba kai kama da aliyu ba kai kama da annabi sai sayyidina Ali ya ta fara ya ta dariya ya ta murna yayi wannan ne dan ya girmama mutanen gidan annabi hakanan wannan bai kare ba wata rana sayyida Abu Hurairah Allah ya kara mashi yadda ya hawo kan wani alfadari yana tafiya sai Abdullahi dan Abbas ya ganshi sai Abdullahi dan Abbas ya zo ya kama alfadarin ya rike yana kokarin ya sako da sayyida Abu Hurairah sai na Abu Hurairah haba aba Abdullahi ku mutanen gidan annabi ya za ka yi mun haka yace a mu haka annabi ya umarce mu rinka yi ma malaman mu girmama su da ya sauko shi kuma sai ya kama hannun Abdullahi dan Abbas sai ya sumbanta yace mu kuma haka annabi ya umarce mu rinka girmama mutanen gidan shi akwai wulakanta juna akwai cin mutuncin juna kuma halifancin sayyidina Abubakar idan aka zo duk abin da aka samu to yana ware ɗaya bisa biyar ya ce wannan na mutanen gidan manzo Allah bayan nan kuma ya ɗebi wani ya ce wannan na iyalan manzo Allah ne sai ce to sauran a raba mu kowa haka ya gama rayuwar shi lokacin da sayyidina Umar ya walifanci haka ya rinka yi har sai da ya zama sayyidina Umar ya so wani akushi kamar wani babban kwano guda tara idan ya zo aka yi kasan farko musamman an kawo wani abu na sha'awa kamar nama ko wani kayan marmari in aka ɗebi kasan farko na iyalan gidan annabi ahlul bait sai kuma yace a kawo wa'annan akusan guda tara dama matan manzo Allah guda tara ne kowace sai ya zuba sai yace kai ma Aisha kai ma wance kai ma wance kai ma wance na ƙarshen shine na Aisha Hafsatu kuma bai cika mata haka yake musu da aka samu fadadar dukiya a halifancin sayyidina Umar sayyidina Umar ya rinka yin kaso na ahlul baiti daban na muhajiruna daban na ahlul badrin daban na ansaru daban to idan aka zo kasan muhajirun sai ya dauki da sayyidina Hassan da sayyidina Abdullahi dan Umar da sayyidina Abdullahi bin Abbas kusan da a shekara ɗaya aka haife su tare suka taso to amma sayyidina Umar idan ya zo sai ya dauki dirami 700 sai ya ba sayyidina Hassan sai ya dau dirami 700 ya ba Abdullahi dan Abbas ya dau dirami 700 ya ba Husaini sai ya dau dirami 350 sai ya ba Abdullahi dan Umar dan shi rabi kenan wannan abin sai ya rinka damun Abdullahi dan Umar wannan dai ta kure sai ce to ai baba ni me yasa kake mu wannan kasan ne su muhajiruna ne ni ma muhajiruna ne sai ce kai yaro da ka taka shi wannan Hassan din da kake gani uban shi Ali ya fi ubanka Umar kakan shi Annabi Muhammadu ba za a hada shi da kakanka kadda ba dan kakanka ko musulunta ne ba yace su idan an ba su ba ai hijira da su ba ai kai ubanka ya dauko kai hijira da kai kaka kara mu wannan magana haka aka yi ta tafiya duk abinda sayyidina Umar zai yana girmama su yana mutunta su kai idan ma fatawa ta zo ta rikice sai sayyidina Umar ya ce a nemo Ali dan Abi Talib ko Abdullahi dan Abbas su ne mutanen gidan Annabi da haka akwai mutuntawa da darajtawa tsakanin su to mu ma yanzu wajibin mu ne tilastin mu ne mu rinka girmama duk wanda ya tabbata jinin manzon Allah ne in dai an ce wannan jinin Annabi ne kasa akwai sharife ɗan wanki masu neman abinci ba ho irin wa'annan ba yawa sharifai na gaskiya wanda an tabbata cewa wannan jinin Annabi ne amma duk wanda ka san irin na neman abincin nan ne ka san mutum uban shi ba sharifi ba uwar shi ba sharifiya ba haka nan dan ya ci dukiyoyin mutane kai rabu da sakarai to wannan kawai dan neman abinci ne amma wanda aka san sharifai ne to wajibi ne fa a ranka girmama su in an gansu da kaya a ansa in an gansu a ba su hannu a girmama su ka ranka tunanin a zuciyarka kaman hannun manzon Allah ka kama in suna da wata bukata ka yaye musu in zuwa aka yi za a shiga mota ka sa su a gaban mota dan alfarmar kakansu mota ta zo ka dau kudi ka ba su ka dau riga mai kyau ka ba su ka dau abinci mai kyau ka ba su ka mutunta su ka darata su kai musu abin da ya kamata irin wannan hikayat da kissoshi da yawa sun gudanu akan mutanen da suka girmama mutanen gidan Annabi da kuma wanda suka wulakanta su an ce akwai wani sarki a hikayat wanda da yawa malaman tafsiri suna kawo ta shi wannan sarkin yana a cikin garin da yake a dan matso saboda wasu samu gurin shigowa duk ga fili nan gaba wannan sarkin yana zaune cikin jama'a kawai sai wata mata ita kuma wacce ce sharifiya alawiya in an ce mace sharifiya alawiya wacce sayyidina Ali ya haifa amma ba tare da Fatima ba dan ka san shi sayyidina Ali bayan wafatin sayyidina Fatima yayi mata guda hudu yayi sadaka goma sha shida yayi ƴaƴa da yawa sai ta in kace an ce sharifi alawi to irin wanda sayyidina Ali ya haifa ba da Fatima ba su kai da wajen su sayyidina Hassan da Husaini ba to shikenan wannan mata alawiya ta zo taimo wannan sarki sallama da danta a hannu tace ni da ka gani sharifi ya ce jikan manzon Allah kuma na shiga wani hali ina neman taimako a bani masauki kuma da sati a yi min guzuri in wuce kawai sai wannan sarkin ya ce to mu wai sharifan nan wasun yawa yanzu da haka ina she da ki ta cewa ke sharifi ya ce ina sulsular ki sai ce a aini Allah da manzo Allah su ne shaida ta ce to gaskiya tunda babu shaida ki kara gaba ta wuce da ta je gaba kawai sai ta samu wani bamaguji ta ce to kai na ga ba musulmi ba ne amma kuna da kyakkyawar alaka da musulmi da Allah ina son ka taimaka min ni jikan manzon Allah ce ka bani masauki gidanka in kwana kuma da safi kai mun guzuri wannan ba maguje ya ce to ba komai ya kai ta gidan shi ya ba ta kyakkyawar shimfiɗa kuma tun cikin daren ya ɗauko wasu kuɗi ya ce to ga wannan in Allah ya kai mu da safe ni ban tashi da wuri da haka da safiya ta yi ki sanba ko ki kama gabanki sai ta mai addu'a ta ce Allah ya baka babban bene da birni a aljanna shikenan da dare ya an kwanta wancan sarkin musulmi sai mafarkin an yi tashin alkiyama ya ga ga manzo Allah tsaye sai zo gun manzo Allah yana kallace kallace ya rasulullah wancan benan da wancan birnin nawaye sai manzo Allah ya ce na wani mumini ne wanda ya kadaita Allah cikin daren nan sai ce ya Rasulullah ai ni ma musulmi ne mumini na kadaita Allah cikin daren nan sai ya ce ina shaidarka ta cewa kai musulmi ne mumini ya Rasulullah sai na baka shaida ya ce ah da yata ta zo wajenka je ba cewa kai ta baye ta baka shaida ba wannan mutum ya farka cikin tashi hankali safiya na yi sai ya ce abincika garin nan akwai wata mata aka ce ai tana gidan ba magujan nan wani san ta kwana yaje gidan ba magujan kai ba maguji kaga dai muna tare da kai tsawon lokaci kuma dai wannan bakuwa ka san ba irin bakuwarka ba ce sai ya ce mallam dakata dakata ya ce cikin daren nan bayan ne mata abin da ne naga kakanta a cikin daren nan ya umarce ta talakana mun kalmar shahada kuma ya nuna mana wani bene a cikin gidan aljanna da binni ya ce in dai na yi imani ya mun alƙawarin shi kuma na san kakanta bai karya dan haka addu'ar da taimun ta tabbata ni na ma musulunta yanzu sai ga ba maguje tun kai ya ce lahira ya zama dan aljanna sarki mai wulakanta ahlul bait bai san yanda zai yi ba sai da aka kiyaye wulakanta ahlul bait haka nan a Baghdad shi ma an yi wani mutum dan kasuwa ne an ce abin da ya rage mai na jali dinari 500 an zo wani masallaci an yi sallah kawai sai wani sharifi ya miƙe ya ma jama'a sallama ya gaishe sai ya ce to ba dan matsala ba da damuwa ba zan tashi a cikin ku ba dan kakanmu ya hana mu maula ya hana mu bara ya hana mu kaskanta kai amma yata ce ta isa aure kuma gashi alƙawalin da ne na bada ta rana ta zo amma ban da abin da zan mata kayan daki ba za a samu wani mutum mai imani ba ya bani abin da zan mata kayan daki ni kuma in roƙa mai kakana ya lamunce mishi aljanna wannan mutum a jakar shi akwai dinari 500 kawai sai ya dauke ta ya bashi ce ga dinari 500 je kai mata kayan daki shi kuma yawa yake gari bai da kokobu da safiya cikin dare shi ba kawai sai mafarki da manzo Allah wannan dan kasuwa mafarki da manzo Allah ce na ga sakonka da ka bani aurar da yata kuma na gode maka Allah ya saka maka da alkhairi amma ba zan barka ka zauna baka da jali ba ka tafi wani gari da ake ce mashi Balkha a cikin kasar Iraki ne ka je ka samu mutumin nan mai kyauta Abdullahi bin Dahir shi Abdullahi bin Dahir wani mutum ne in ba a taba samu wanda ya kwatanta kyauta irin kyauta Annabi ba in ba shi ba Abdullahi bin Dahir an ce yana daga cikin kyaututtukan shi wata rana wani balaraben kauye ya ji labarin kyautar shi ya zo yana zuwa kofar gida sai ganshe ya ce kai ne Abdullahi dan Dahir mai kyautar nan ya ce ni ne sai ya ce to ni ba kwanka ne na zo ka nuna min halin kyautarka sai ya ce to da Allah ka jira in sallami baki sai ya bashi daki bakon ne ya kwana daya yana ce yana hidimar baki bai zo ba ya kwana biyu yana hidimar baki sai rana ta uku ashe shi kuma bako ya ji haushi tun jiya ya kama hanya sai ya fito yana cewa da Allah ina wani bako da na aje nan na manta da shi ya ce wallahi cikin kwana uku nan ina shirya mai taguwar da zan mai lodin kyauta ne ko mutane sun min yawa ban kawo mai abinci ba balarabin kawai mai kaza kaza sai wani mutum ya ce ai na gamu da shi har ya kai gu kaza yana ta faɗa yana cewa kai marawaci ne sai ya tada da waka ya ce aje a dawo da shi da aka je sai ya ce shi bai dawowa sai ya fito da taguwa ya sanya mata dinari 700,000 ya sanya mata azurfa 240,000 ya tanaji bayi guda 40 maza mata guda 40 wanda zai ba wannan ya nuna mai kyautar shi sai ce to abinda za a yi tunda yanzu ya ce bai dawowa dan Allah kai ka je ka kai mai wannan kai mai bishara kuma yana da guda 7 kaman su idan ya dawo yana da 7 kaman su in ya dawo kai kuma in ka dawo sakonka zan baka ɗaya kamar wannan kaga saboda mutum ɗaya yayi kyautar irin wannan guda tara. To sai manzo Allah ya aiki wannan mutum yace ka tegun Abdullahi dan Dahirin kace ina gaishe shi kuma kace na ce ya baka jalan ka dinari 500 ka ci gaba da kasuwa. Da zo ya ga mu iyalan shi matan shi ce to garin dai da zaka bar hudin nan da nisa wa zai ranka ba mu abinci. Taka abinda nake so tunda aiken manzo Allah ne bazan hana ka ba ka tafi amma dai ka samu mutumin wani mai waina wanda zai rinka kawo mana waina haka dawo abinda ka samu in ka zo ka biya shi. Sai ya tafi wajen wani mutum mai sai da waina ce mai kaji yace a'a ai ba sai ka wadi ba yace ni ma cikin wannan dara nayi mafarki da manzo Allah yace ya tura ka wajen Abdullahi dan Dahira da ka rike ma iyalanka in rinka ba su abinci sai ka dawo. Yana kama hanya ya tafi yana zuwa bakin garin sai iski Abdullahi dan Dahirin ya fito da jama'a ya zauna yana kallon mutane yana hango shi sai ya miƙe tsaye ce ga dan aikin manzon Allah nan zuwa ya tarbai suka gaisa yayi mamaki ce ah ba kai bane manzon Allah ya aiko je na manzon Allah ce akwai muhimmin sako da yace za a kawo mun kuma ya faɗi mun su bakka kai ne yace ni ne. Da aka je yace to sakon me ya aiko ka da shi yace sakon da ya aiko ni yace wa rasuli qur'uka salam manzon Allah yace yana gaishe ka da Allah in kai ne ya ba kai annabi yace yana gaishe ka. Wani dan uwa na gaya ma akwai wani malam mai dalailu a Maiduguri rannan shi ma kawai wani mutum ya zo daga Sudan yace manzon Allah ya aiko yace ya gaishe shi yace habba shi ya rinka ci ana yanka shanu ana raba wa mutane ya aika ce gari ji cewa ku zo ku taya ni munna annabi ya ce yana gaishe ni. To shikenan yace to bayan nan kuma manzo Allah ya ce ka bani dirhami 500 in je in mai da jari na ce ai wannan ko baka faɗi ba wai lam taqul yace to yanzu dai tunda annabi ya umarni ga dinarin ka 500 kuma a matsayin tukwicin ka zo ka ce annabi na gaishe ni ga kuma dinari 500 yace ko bayan nan ga kuma dinari 500 ni ma na baka shi ban san dalilin da yasa na baka shi ba. To kaga irin wannan hikayatun suna jawo hankulan mutane zuwa ga girmama mutanen gidan annabi amma ai hattara zamani ya lalace mutum ka san uwan shi bai taba cewa ita sharifiya bace ka san uban shi bai taba cewa shi sharifi bane kawai sai sai zo bukan azurfa guda hudu ko biyar ya cika hannu sai ya siyo rakani maula irin koran rawanin nan da ake ratayawa ya samu ta katuwa babban riga ne ita ma ya gaji da ita sai ka ji yara na cewa ahlul baiti ahlul to ina ya samu to a rinka hattara haka dan kuma su ma sharifan na gaskiya wanda suke na gaskiya su daina tsora ma mutane abinda Allah bai tsora musu ba kamar yanzu banda kokon sai sharu ya hunko kafa ya zo ya ce wai kaza zan sai mai to kaza ni ban da kudinta kuma in nace babu ya kama fushi wai zai min halin kakan shi to kakanka wulakanta mutane yake sai kakanka kallafa mu mutane yake manzo Allah bai matsawa mutane Allah ce mai walau kunta fazzan lam faddu fa'fu anhum annabi ta rusawa yi to sharifai su daina kallafa mana mu da ba sharifai ba abinda kuka zo mu muku ku gode to amma wani ana matsahun za mu iya daina dan ba haka annabi ba in sharifi ya zo girman sharifi da darajar sharifi ya zama yana da abin yi kar kawai mutum ya sharifi kawai ya wanke riga yau yana kowa gidan wani a bashi gobe yana gidan wani a bashi wannan ya kaskantar da darajar manzon Allah a ce jikan annabi na maula jikan annabi na cin mutuncin mutane kai akwai fushewa da ɗan uwanka ba zuwa ce wai za su shafe ka to ka dade baka shafe ni ba sai in shafe ka kakanka kai to da ka su ma sharifan gaskiya irin abubuwan da sharifai suke wasu daga cikin su yanzu gaskiya bai kamata ba dan ba halin manzon Allah bane ku tsaya a matsayin ku na masu girma da darajarka da girmanka ka samu abun yi kai kai sana'a kai noma kai kiwo yanda kowa ke shiga aikin gwamnati kai je ka shiga ba ga manya-manyan sharifai na a duniya ba suna hidimar su nan kusa muna da Maulaya Hassan na Katsina ka taba gani ƴan shi na Maula manya-manyan ma'aikatan gwamnati ne kuma ko mu nan kusa-kusa duk ba ga yanin muna da sharifan ba wani ba sharifi ya tallar gwanjo ya tallar hula ya je gona ya yi wannan ya yi wannan irin na kirkin akwai wanda ya taba zuwa irin wannan mutane sun zo ziyara ta aka magaya na ce ahlul baiti ne aka tara mai hadiya aka bashi sai da na lallaso shi ya zan tona mai asiri amma da Allah in wani ne wa ba za mu gindin zama ba to su ma sharifai gaskiya wajibi ne layin da mafi yawan ku suka dauka su gyara dan girman Allah wannan shi ke jawo wanda ba su san ku ba suke wulakanta ku wani in ka ce mai sharifi ya ce to sharifi me ya kwana ka wulakanta kanka inna ma yuridullahu an yuziba ankum rijsa ahl albayti wai dai ya hukumta dahira kuma Allah ya tsarkake ku tsarkakewa Allah ya tsarkake mutanen gidan annabi nan ya dai ya hukumta dahira akwai maganganun malamai na ahlus sunna kuma akwai sabani tsakanin ahlus sunna da shi'a wai dai ya hukumta dahira su a mazhabin ahlus shi'a sun ce duk wanda aka ce ahlul bait kawai ma'asumi ne bai saban Allah amma su mazhabin ahlus sunna sun ce a'a ana samun sharifai suna saban Allah isma ta annabawa ce annabi Nuhu bai haifi Kan'ana ba annabi Lutu bai zauna da mata kafira ba to da ka cikin sharifai ana iya samun wanda ma ba musulmi ba sharifai ne kuma ka je ka bibi tarihi ka bibi ma'abotan tarihi ka ji nan bai kai shekara biyar ba akwai sarauniyar Ingila da ake bin silsilar su da tarihi aka tafi suna da alaka da sharaftaka sarauniyar Ingila amma musulma ce ka je ka bibi tarihi da yawa akwai sarakan da suka yi shuhura a duniya jinin su ya haɗu da jinin ahlul baiti to da haka in an kallo ina abubuwan cewa ahlul baiti ba su da isma suna saban Allah suna yin laifi in ka ji kayoyi da karatuttuka zaka ji a ce ahlul baiti wani yayi kaza ahlul baiti wani yayi kaza to amma me duk da haka in an ji ranar kiyama ana fata alfarman kakansu duk Allah zai shafe laifuffukan ya sanya su gidan rahama wai dai ga ku ta dira wa zukurna
wa zukurna ma yusla bi biutikunna min ayatillahi wal hikma inna Allah kana latifan kabira
Allah subhanahu wataala yace ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallama ku kalli ni'imar da Allah ya maku mana wa zukurna ku tuna ma yutla fi buyutikunna abinda ake karantawa a cikin dakunan ku min ayatillahi wa hikma na daga ayoyin Allah alqur'ani ku kalli yanda malaika jibrilu ke zuwa cikin dakunan ku akan shimfidar da kuke kwanciya da manzo Allah manzon Allah ya zauna su rinka tilawa alqur'ani da shi da malaika jibrilu akwai girman da yake wannan sai na Aisha fa aure wace hadisi Buhari ma ya kawo shi Aisha take cewa da yawa muna cikin mayafi guda ɗaya kullulluɗe da manzo Allah tace sai in ga ya fita daga halin duniya ya shiga halin wahayi tace so sai in janye jikina daga gare shi har sai wahayin ya kwance tukun ya wuce tukun na sai in dawo mu ci gaba da kwanciya da shi a ce kina kwance ga ki ga manzo Allah Jibril ya zo akwai girman da yake wannan wata rana sayyidina Khadija manzo Allah ya dan dade yana bakin kofa yana tsaye ana ta magana sai ya rasulullah wai wancan mutumin bai kama da diyatul kalbi da ya tsare ka kai mai magana ina da magana da kai mazala yace kin ganshi tace yace malaika jibril ne kuma yace in ce maki yana gaishe ki wata rana ya ƙara dawowa tace mazala na kade baka shigo gida bai ce ba kwanki ne jibril yazo bayan ya gama gaya mun sakon Allah yace ummaki bishara da wani gida a aljanna wanda an yi shi ne na danyen zinari ba hayaniya ba tashin hankali a gidan wannan bai isa girma ba dakin wace mata ce aka saukar da wannan Allah ce wa zukurna ma yutilati buyutukunna min ayatil lahi matan annabi ku kalli girman da Allah ya yi muku da darajar da Allah ya yi muku abinda ake karantawa na ayoyin Allah a cikin dakunan ku mace ta manzo Allah tana ga wani a halin zama ko a halin tafiya sai manzo Allah ya ce mata dan kauce nan ga Jibril nan ya shigo wata rana manzo Allah na dakin ko Ummu Salama ne ko dakin Maimuna ne sai manzo Allah ya ga Jibril na lekuwa sai ya leko sai ya koma sai ya leko sai ya koma sai manzo Allah ya ce to Jibril yau baka shigowa ko baka an san bakuncin Ummu Salama ne sai ya Rasulullahi mu ba ma shiga dakin da akwai kare ko sassaka manzo Allah ya ce annan dakin da aka duba sai a karkashin gadanta a shiwon dan kwikwiyan kare ya zo ya shige manzo Allah ya sa aka ciro shi aka kashe ana fitar da karen sai Jibril ya shigo da haka sai take na gode ma Allah da na san yau Jibril ya shiga dakin Allah ce to ku ambata mana abinda ake karanta muku na ayoyin Allah wal hikima malamai suka ce da ilimin hadisi wasu kuma malamai suka ce wal hikima da ilimomin da manzon Allah ke karantar da sahabbai a cikin dakuna to anan malaman tafsiri sun jage zab bayani matuka akan maza su rinka karantar da matansu suna ce mai filafi buyutukunna abinda ake karanta a cikin dakunan ku shine manzon Allah yana karantar da matansu haka annabi alaihi salatu wassalam bai ban matan shi da jahilci ba manzo Allah yana musu wa'azi yana karantar da su yana zama da su a yi hira yana dukkan mu'amalolin da suka kamata da su dan haka wajib ga dukkan magidanci dolan ka ne ka rinka karantar da matarka ba da ka aure mata ba a ajirin ka kawai yaushe za ta tare ka biya bukatar ka a'a shi yasa musulunci yace idan mutum ya aure mace budurwa ya kwana bakwai ɗakin ta hikima ya kwana bakwai ba wai angunci bane a'a ka bincike ta ta iya fatiha kana zuwa ran da aka kawo ka ɗaki to biya fatiha sai ka ji bata iya ba to aiki ya same ta yanzu ba aure za a yi ba ɗaliba aka kawo maka yau alhamdulillahi rabbil alamin gobe arrahmanir rahim ran kwana bakwai ta iya fatiha to in ka zagayo ka karasa mata sura shine hikima aka ce a to ba zawara ci ubanta bai koya mata ba mijin da ta aura bai koya ba to tayi hankali yanzu zaka iya karanta mata aya biyu a kwana uku ta iya shine hikima kuma shari'ar musulunci shi wadan fodo ya faɗa yake cewa idan sai ya zama cewa kai ma huhu ma hudin ne kai ba baka iya karatun ba kai jahili ita jahila kaga dole an tashi haihuwar da a haifi sun mun bukumin aiko uwa bata iya ba uwa bai iya ba to nan gun to yanzu zuwa makaranta ya same ka shikenan sai a ganka da juzuwa amma da qawaidi kaje gun malam mala alalo karatun nan daga Fatiha abiya ma alhamdulillahi rabbil alamin ka iya abiya ma alwujud wajibatin lillahi ta'ala ka iya ka zo ka koya mata kana koyowa kana koya mata kana koyowa da haka kana zama malami tana zama malama idan sai zama baka iyawa wataƙila kai da kinki ne ko an koyo maka baka iya karanta to shari'a ta ce ka nemo matar da za ta rinka karantar da ita kullum mata kaman ko wata tsohuwa ko wata yarinya wacce ke da haƙƙin fita ta rinka zuwa tana karantar da ita sai ba a samu ba shari'a tace to ka samu wani yaro mai waye wanda bai balaga ba ya rinka zuwa yana karantar da ita shi ma ba a samu ba shari'a tace to ta yadda a bata dama ta rinka fita tana zuwa gun wata mata tana karantar da ita shi ma ba a samu ba sai aka ce ai nan ba wani sai ustaz shi kai yake karantar da mata to ta ce gun ustaz amma a rinka karatun min wara'il hijabi nan masallaci ake karatu ustaz ya rinka shigowa ta kofar gabas ita kuma ta rinka shigowa ta kofar yamma sai a saki labule in yazo yace biya miji ta biya yayi to barin kara miki ya kara mata to sai an jima sai ta ji fitar shi ita kuma ta tashi ta zage labule ta tafiyar ta amma ba inda aka ce ga ka ga ta hatta gano yau malam farashar da yasa da bakin takalmi to akwai matsala dole shi dan ya shigo amma kun ga yanzu alhamdulillah ai in ka ga dai namiji na karantar da matar ka kai kaso alhamdulillah Allah ya fadada malamai mata ga sulan suna yi bakin ikon su su shiga nan su fita nan su fada nan gani har tafsirai yanzu an fara samun mata suna zuwa suna yin tafsirai to da haka baka da horamin da zaka bar da matar ka da jahili ana fadin wata hikaya an ce za a je ranar kiyama za a zo da wani malami wannan malamin ya bi Allah yayi abin da ya kamata amma matar shi jahila bata san komai ba to za a zo ai ma malami sabi a ce madalla bushra bushra mala a ce aljanna sai matar shi ta taso ta ce to ai ni ce matar shi bai karantar da ni addini ba malaya baka karantar da ita ba to ai abin ne wallahi hidiman mutane ce kullum muna gun wa'azi muna ta da'awa muna gun maulidi ga karantarwa to a ce to gaskiya malam haƙƙin ka ne da haka yanzu ita za a kai ta wuta kai kuma za a kai ka aljanna amma abinda za a yi sai a samu wata sarƙa sai a ɗaura sarƙa a ƙugun malam ita ma sai a ɗaura wannan sarƙa a ƙugunta sai Allah ya ba ta lafiya irin ta macen doki shi ko malam sai Allah ya ba shi lafiya irin ta zakaran da ya shekara bai lafiya ita ya akora ta wuta shi ko malam a ce a ce aljanna yana ko turjiya malam zai ina malam ya nuha ya je ya taya ta zama sun gama shan wannan kuna jahilcin tukun sai to sai aljanna to kaga baka da hujjar da zaka ki karantar da matanka haka in ka ce kai baka iyawa to kai mata dabara ko kai mata dabara kake ke kin cika abin nan ga hidindimu ga kaza bar zan kai ki gun malama wanci ba dai kudin wata bane na ran kabiya ko kake mata ta me bagadadiya ko wai ta ce to malam can dai kan izo ana koya mana bagadadiya ce bari da naji umara zan suyo miki sabuwa wai bagadadiya zai suyo mata sabuwa umara shi bai san littahi bane ma saboda jahilci to da haka dai ayi kokari a karantar da mata wazkuruna ma yatlafi biyutukum min ayati llahi wal hikma inna llaha kana latifan haqiqa Allah ya kasance latifan mai tausasawa ne ga bayin shi khabiran kuma Allah mai cikakken sani ne na gana nan mun lokaci to lokacin da ba zai ba mu to muna iya makwana nan inna llaha kana latifan khabira Allah ya kasance mai tausasawa ne khabira kuma Allah mai cikakken sani ne da al'amuran bayin shi baki ɗaya subhanahu wataala to alhamdulillah ne kamata mu kwana sai Allah ya kai mu gobe to akwai kafin tambaya akwai kola da ne yau akwai ma committee marayu ko to da aka committee marayu a tashi a zagaya akwai wata tambaya da aka yi jiya dazuwa ne ya bugo mun waya ya ban dariya cewa wani yayi tambaya jiya nan kan lada ne ko sai nake cewa ai shi ladan ba komai bane a sallah ko to wai shine wai ko wani ladani nake ce wai ya zai a ce shi ladan ba komai bane a sallah eh ladan ba komai bane a sallah dan babu hadisi ko daya da yazo wanda aka ce idan aka yi sallah za a ba ladan da tafi mamu babu hadisi ba wannan hadisin ko an taba jin shi ladan inda yake da magana wajen kiran sallah. In ya kira sallah zai samu ladan kiran sallah. Amma an zo an kabbara sallah irin yanda ake yin sallah, to kai in ma ka kalli maganar mai askari ladan ma sallar shi wanda kira'ata an sheta bai mai askari ya ce wa fi sahhati salati bi wa fi salati menene musmi wa salati bihi khilafun, yace a cikin ingatuwar sallar almusmi me jiyar da mutane aikin liman shine ladan. Idan ladan yace rabbana wa lakal hamdu me yake ga yamma mamu liman ya dauka ko daga ruku'u, to malaman fiqh suka ce a cikin ingatuwar sallar shi shin wai sallar shi tayi ko bata yi ba, da kuma mutumin da bai jin liman sai illa dan yayi yake yi shin shi ma sallar shi tayi ko bata yi ba, akwai sabani. To da Allah anan go in ka kalli wannan karatun da sallar wanda ba ladan ba da sallar ladan wace ta yi wanda ba ladan ba, da haka a wajen sallah ladan ka kwantar da hankalinka a wajen sallah, in dai daga kabbara sallah ne zuwa assalamu alaikum ba ka da wani fifikon daraja da sauran mamu, inda kake da fifikon daraja wajen kiran sallah. Ran manzo Allah ya faɗi falalan mai kiran sallah almu'azzinuna atwalan nas anaqan yawmal qiyamati, duk da irin wajen maganar kiran sallah ne, amma nan cikin sallah yanda na faɗa din naka yake bladan bai da bambanci da sauran jama'a. Ina fata an fahimta. Allah ya mana muwafaka. Mai tambaya ke cewa na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amin. So idan mutum yana yawan tusa sai kaga bai da lafiya ne, farkila dan Kano mane ya rarike shi ko, to idan mutum na yawan tusa wannan sunan shi rashin lafiya shi, kuma idan mutum na da larura abinda shari'a ta yi mai rangwame a wasu gurare, akwai mai tasalsulul bauli akwai tasalsulul rih, wanda bai iya minti biyar da alwala ya zama musalsali kenan, to shi wannan in dai ya tabbata yayi alwala ya je yana jiran sallah ba lokaci bane yayi tsawo, to ko da yayi tusa ya ci gaba da sallar shi, saboda ko ya tashi ya sa ko wata alwala dai ai tusar zai yi, to irin wannan ya zama musalsali wa rai wannan babu wani abu akan shi, in dai yayi alwala shi daidai lokacin sallah yayi ko da yana cikin sallah yake jin yana tusa ba komai. In mai tasalsulul bauli ne ko da yana cikin sallar ga fitsari na kwarara ya ci gaba da sallar shi babu komai. Ko banda wannan kuma akwai wanda shedan ma ke mai wasa kawai yana cikin sallah ya ji ga tusa nan tazo yayi tusa shi ma wannan ba komai banza da shedan ya ci gaba da sallar shi kawai. Na'am. Wa alaikum assalam. Amin. Na'am. To mutumin da ke nika ya rinka yin matukar kokarin kiyaye ma mutane hakunsu, kuma ya rinka yin matukar kiyaye ma mutane garinsu, tunda in dai kaga hatsi ya zuba ai bai shiga cikin wannan ya sunan shi wannan kwamin ba ko bahu ko, to da haka ta ina yake zuba wajen dauka a zuba, to ya zama cewa yana kiyaye ma mutane hakunsu a nan go yayi matukar kiyayewa shi. Haka nan can wajen tarbawa inda gari zai zuba yayi matukar kiyayewa kada garin mutane ya rinka zuba, in yayi iyayen shi sauran wanda ya zuba to sai ya ban mu Allah al'amarin shi, nan kuma abinda zai fi kyau shine kada ya rinka amfani da shi ya rinka tarawa yana ba miskinai da mabukata yayi ma masu shi sadaka, amma idan yana diba yana ci to ai kaga wata zuciya za ta ce to kai ga al'asar tayi kuma ka ga garin nan na kasa ba bai taru ba, kaga ya ranka kauda na mutane ya ci haramu ko yau to da haka dai ai matsakiyayewa kuma zai fi kyau ka ranka ba da shi sadaka da niyyar masu shi Allah ya kai masa lada na'am
wannan
ya ci assalamu alaikum
Allah ya kara
amin
shine yana ci mun kulli
na'am
kuma a cikin sun ce ni yayi da shafar sallah
na'am
to ya dace
to idan mutum yana da larura kamar yadda aka ce ciwon kunne ko amma mutum aikin ido sai likita ya ce ya daina to ba kunne ba da yake sunna ko da fuska ce amma aiki sai likita ya ce kakka wanke fuska kai alwalarka tsaf in likita ya ce kakka wanke fuska sai ka taba ruwa sai ka shafe fuska in ya ce ko shafe fuska ba a so ka bar fuska ba shafa ba wankewa ka ci gaba da sallarka ta yi ai larura ce na'am kaman karaya ce mutum ya kare sai aka ce kai wanke hannu an yi wanke za a samu matsala to ya daina wanke hannun sai ya warke na'am na'am to ai shi ba man da man zaitun da kowane irin mai da ruwa duk in ka zuba su kunne ai za su je makoshi to da sun je makoshi ai azumi ya kare da haka in mutum na azumi ba zai samu man zaitun ba saboda mahada ce ta makogaro na'am mutumin da shi da ya sa aka yi mai haylala da wanda ya haylala dukkan za su samu ladan haylala ai shi Allah wasu almagafiratin yanda abin yake an gane kamar yanzu ne sai ka ce ma wani mutum da Allah ya je gun dangote ya neman maka alfarmar a rinka baka kaya da Allah da shi da ya je neman ma alfarma da kai da kaje duk dangote bai da wadatar da zai baku to balle Allah kuma da haka da wanda ya ce ai mai haylala da wanda ya lalala kowa zai samu falalarta insha Allah to akwai wata ko sai addu'a wa alaikum salam amin na'am na'am eh idan mutum ya saki matar shi saki daya ko biyu bata gama idda ba sai ya mutu to yanzu iddar ta ta rushe ta koma sabuwar ta kaba za ta koma sabuwar ta kaba yanda matan shi za su yi ta kaba ta yi ta kaba yanda za a ba su gado a ba ta gado kwarai kuwa na'am ya koda ke kwanaki misali aijini uku ake kun ta yi na daya ta yi na biyu tana cikin na uku gobe za ta gama sai ya mutu yau ba dai iyaka kenan ba sai ya mutu yau waye ta dawo yanzu waccan ta kaba ta sha dako a idda ta sha dako sai ta dawo ta idda baraka ji abin da yayi wannan ma ban mamaki mutum ne bai da lafiya misali yanzu kamar a ce hawan jini ya buge mutum yana kwance ai ana yin shekara da shekaru wajen shekarar shi goma kwance wannan kawai sai fadan mai ciwo ya tashi sai ya sake ta kuma sai da ya kara wata shekara goma ita kuma ta gama iddata ta je wani gida can ta haifi ƴaƴa ma sai aka ce mata ya mutu wani ciwo ya kashe shi hawan jini na shekara 20 ko to yanzu sai ta taho daga gidan wancan mijin ta taho da mijinta ta zo su yi ta'aziyya Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mai sai ta ce to uwa gida yaushe za a raba gado mu zo mu anshi namu ai ciwon ya kashe shi ko to ai watakila ya ga zai mutu ne bai san ta ci gadon shi ko sai Allah ya bata gadon sai ta dawo ta zo ta anshi gado a gidan wannan mijin gidan wancan tana nan da mijinta kuma nan a raba gado a bata Allah ya ce a bata to da wancan da kuke mamaki da wannan wanne fi mamaki da ka shi abin da Allah ya kawo shi ake yi yawwa eh dole ne ma su nemo ta ko ba ta nema ba dole su nemo ta su ba ta gado eh ai da mu an yarda wannan ciwon ya kashe shi bai tashi daga ciwon ba shi yasa za ta ci gado to ga ta da miji me miji za ta ci gaba ba za ta gaba ba kwarai kuwa wa alaikumus salam Na'am. Eh. Eh idan saki uku ne wannan babu. Ai dai saki uku ne ya mata saki ne na uku. Ai daga wanda ya sake ta sun yi handun koba. Wannan babu. Insha Allah. Wa alaikum assalam. Eh. Eh. Shi ma he nuni. Ba he ya kai goshin ba sai ran kai nuni kawai. Shine ai kaman mai aikin ido din wannan ne. Allah ya mana muwafaka. Allah ya biya dukkan bukatun mu. Allah ya yarda da mu, Allah ya yarda da ayyukan mu. Allah ka ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya. Abubuwan da suka baci a ƙasar nan Allah ya gyara mana. Abubuwan da suka baci a ƙasar nan Allah ya gyara mana. Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan uwa ƙara dagewa. Kun ga yanzu yau ku sallah sauran kwana. Shida ko biyar ko shida. Yau 24. Yau sallah sauran kwana biyar ko kwana shida. Kuma wacce kila cikin ƴan kwanakin nan za a samu Lailatul Qadri. Da haka jama'a a dage, mu ci riba kwana biyar din nan ko shida kan mu ba su tafi haka. Mu ƙara dagewa da ibada, a ƙara sadaka, a ƙara taimako, a ƙara gudunmawa, a ƙara tausaya wa marasa shi. Allah ya mana muwafaka. Fatiha da salatul Fatiha.